Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31, 49:60. Sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Yanzu ma ana iya samu mu akan Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Juma'atu babbar rana 8 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ke dauke da shi, Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To Ladan, mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan bararraka yankunan Haiti da Jamhuriyar Dominica. Wata kotun India ta zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane biji alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren da aka kai a Mumbai a shekara ta 1993. Sannan talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati babu sa ka'ida ba na ingiza matasa a Afirka zuwa cikin kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi.
To ma'adallah, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa ministan matasa da wasannin na Najeriya ya ba da shawara ga shugaba Muhammadu Buhari da ya koyi takwaran aikinsa na harkokin mata.
Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar maciji na mana, domin ita ɗaya daga cikinmu ne.
A can jihar Adamawa ko wani jigo ne ya ce kalaman da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya yi Alhaji Atiku Abubakar ya faɗi gaskiya.
To wa'annan kalamai da yi hakika kalamai ne waɗanda yake suna kan tsari kuma suna cikin tafarkin bunƙasa ta kanta demokuraɗiyyar.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki ta Jumai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan bararraka yankunan Haiti da Jamhuriyar Dominica da ruwa da iska mai tsanani, amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar ba ta afka musu kai tsaye ba. Masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa ta Hispaniola, tsibirin da ya yi kan iyaka da ƙasashen biyu, da kuma tsibirin Turks da Caicos da daren jiya Alhamis, kafin kuma ta doshi Cuba da Bahamas. Har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matuƙar haɗari, kuma ta kai mataki na 5 a ma'aunin guguwa, inda take kaɗawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda. A halin da ake ciki kuma, guguwar ta Irma mai cike da haɗari ta tilasta kamfanonin jiragen sama soke tafiye-tafiye har sama da 4,000 na zuwa da kuma tashi a filayen jiragen saman Caribbea da kuma Florida a cikin ranaku 9 na farkon wannan wata na Satumba. Kwararru a dandalin intanet na flightawire.com sun ce adadin ma na iya karuwa yayin da guguwar ke dosar Florida, inda filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Miami yake, wanda yana ɗaya daga cikin filayen jiragen sama mafiya hada-hada a duniya. Kowace rana jiragen sama wajen 106 na sauka da tashi har sau 1,200 a Miami zuwa wurare wajen 150.
Wata kotun India ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya Alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren bom da aka kai a Mumbai a shekarar 1993 da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 250. An zartar da hukuncin kisa ne akan Firoz Abdulrashid Khan da Tahir Merchant bayan da aka same su da laifin haɗa baki a wannan haɗin bom ɗin. Mutum na uku a wannan harin mai suna Abu Salem an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai ne bayan harin nan da Salem ya gudu daga India an taso kerasa daga Portugal a shekarar 2005 bisa sharadin cewa ba zai fuskanci hukuncin kisa ba. Shi ma mai gabatar da kara a madadin gwamnati Ujwai Ninkam ya yi shelan zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ɗin ne kan Salem da kuma wani Karimullah Khan, sai kuma ɗaurin shekaru 10 ga wani mutum na biyar an kawo mutanen ne shekaru da dama da so gabata bayan da tagwayen har-haren na bamamai wajen 13 masu karfin gaske makare cikin wasu motoci da suka yi kace-kace kace-kace da wasu muhimman wurare ciki har da cibiyar hada-hadan kudi na Mumbai da wasu cinkusassun kasuwanni da kuma wani hotel mai kayan alatun gaske bayan ga baya ga waɗanda aka kashe wasu kuma sama da 700 sun samu raunuka sanadiyar har-haren waɗanda suka ragargaza birnin na tsawon sa'o'i an yi imanin cewa an kai hari ne a matsayin ramuwar gayyen rusha daddan masallacin karni na 16 na masu tsatsauran ra'ayi na Hindu da suka yi da kuma tashin hankalin da ya biyo baya wanda ya sanadiyar mutuwar musulmi da dama a wannan lokacin
talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati ba bisa ka'ida ba na ingiza matasa a Afirka zuwa cikin kungiyoyi masu tsauraran ra'ayoyi irin su Boko Haram da Al-Shabab da kuma ISIS bisa ga wani binciken shirin wanzar da cigaba na Majalisar Dinkin Duniya wanda shine irinsa na farko binciken mai shafuka 124 wanda aka gudanar cikin tsawon shekaru biyu ya ta'allaka ne kan tambayoyin da aka yi ma wasu mutane 495 masu samar da sabbin mambobi ma kungiyoyi masu tsauraran wato tsauraran ra'ayoyin binciken ya bi diddigin dalilin da suka sa matasa a Afirka ke sha'awar shiga kungiyoyi masu aikata ta'addanci ya kuma bayyana yadda ake samun sabbin mambobin da jahilcin da ke tattare da hakan da kuma hadarin da ke dada karuwa sannan rahoton binciken ya bayar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen al'amarin rahoton ya gano cewa talauci ne yayi shimfiɗa ma hanyar shiga kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a cewar babban jagoran rubuta wannan rahoton kuma shugaban shirin wanzar da cigaba na Majalisar Dinkin Duniya UNDP Shiyar Afirka Muhammad Yahaya ya ƙara da cewa talauci da danniya da rashin cigaba na dadda wato na taka rawa sosai a wannan al'amari a Afirka kuma saboda haka ya kamata ma abuta cigaba su shigo cikin fafutukar da ake yi na neman mafita
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka kenan birnin Washington DC An katse layukan hanyoyin sadarwar internet a Togo a jihar Alhamis yayin da hukumomi ke shirin tunkarar zanga-zanga a rana ta biyu ta buƙatar kawo ƙarshen babakiran mulki na tsawon shekaru 50 da shugaba Faure Gnassingbé da iyalansa ke yi. Dubun-dubatan mutane bisa jagorancin shugabannin jami'un adawa na Togo sun mamaye titunan Lomé babban birnin ƙasar da kuma wasu biranen ƙasar da dama suna kira ga shugaba Gnassingbé da ya sauka muddin wa'adinsa ya kare a shekarar 2020 a kuma yi garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar don a shigar da ƙayyadaddan wa'adi. A shekarar 1992 ne aka kafa dokar da ta ƙayyade wa'adin mulki zuwa sau biyu to amma sai mahaifin Gnassingbé marigayi shugaba Gnassingbé Eyadema ya soke dokar wa'adin. Faure Gnassingbé ya zama shugaban Togo bayan da mahaifinsa ya mutu a shekarar 2005 bayan ya shafe shekaru 38 bisa gadon mulki. Ranar Talata majalisar ministocin wannan gwamnatin ta amince da wani shiri na maido da ƙayyadaddan wa'adin lokacin shugaban ƙasa a wannan ƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bamu faro da rahoton da ke ba da shawarar da ministan wasanni da matasa na Najeriya Barista Solomon Dalun ya bayar shugaba Muhammadu Buhari na gaggauta koranta kwaransa na ma'aikatar mata wato sanata Aisha Jummai Alhassan na kalaman da ta yi. Ministan yayi wannan furucin ne a sa'alin da suke tattaunawa da Sale Shehu Ashaka.
Wannan bayani ita minista ta soma da kai ziyara gidan shi Suhu mataimakin shugaban ƙasa wanda aka ɗauka aka bayana wanda wurin su mun ceto killa shiri ta zamani ne. Sale nan kuma ta fita karara ta yi bayani cewa babu gudu babu ja da baya wannan ita ce matsayinta. To menene take jira kuma daga gwamnatin Buhari?
amma fa to minista nan ta yi ikirarin cewa to a cikin to majalisar ministocin kuma da akwai MPDP a ciki.
To idan akwai MPDP a cikin wadanda aka kawo shugaban kasa ya kafa gwamnati ne wanda ya kawo kowa da kowa domin a hade kan kasa. Dan haka bai kafa gwamnati akan ra'ayin siyasa shi ba, ya kafa gwamnatin Najeriya ne. Muna magana akan mutane ne wadanda aka ba su amana suka daurin suwa cewa za su kare mutuncin wannan gwamnatin kuma suka fita yanzu suna yi wa gwamnati nan zubin kasa. Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana domin ita daya daga cikin mu ne. Kyan wannan abin shine da ta ajiye aikin nan sai ta cigaba da ban take, amma kana shenye da rigar mutum kuma ka zage shi, iyaye mu sun ce baka hayarwa ba zaka zage dan kada. Bisa ga abubuwan da suna faruwa da nake gani yanzu, baba dole yayi wa gwamnatin sa garan bawul, ba ministoci kare ba, baba ya sake zama ya duba duk gurin da yake aiki da su yayi garan bawul.
Amma ba kwa ganin cewa ya dace a ce ku yi mata uzuri tunda ta ce shi shugaban nan fa ya ma faɗi cewa a can a baya cewa ma ba zai sake yin takarar nan ba.
Magana ne ta amana a kasa Taraba ba ita ce tafi kowa ba, amma domin shi shugaban kasan nan mutum ne mai adalci ya yadda da ita, ba wai bai san ina ta siya ba, ba wai bai san matsayin ta ba ya sani, amma saboda adalci tunda yake yanzu ta fita karara tana nuna cewa ta daura da mara ba za ta goye bayan shi ba, to ba za mu kai nan kafin ba, tunda bata yi wa kanta adalci ba Buhari ya kamata yi mata adalci. Adalci za ta yi ma kanta cin da ta aje aikin, tunda bata aje aikin ba tana nema ne ana kan cikin jirgin ruwa jirgin gabaki da ya kafe kowa da yake ciki bai mutu, to sai a doke ta a soka da shi cikin ruwa domin wannan ita ce bukatanta.
Ai mulki ni ke ma ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka.
A can jihar Adamawa ko wani jigo ne Alhaji Muhammad Abubakar Fage ya ce kalaman da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya ya yi abin dubawa ne, ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Amma dai wata hirar da aka yi da shi a Yola ne tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya koma bayyana cewa akwai fa buƙatar gyara na yadda ma ake tafiyar da shugabancin jami'ar ta APC musamman ma na shugaba da taruka masu ruwa da tsaki da kuma kafa kwamitin amintattu, kana kuma da ma yadda ya kamata a tafiyar da gwamnati a yanzu.
A cikin ina so bada kamar misali gwamnatin yanzu na tarayya, ban ga wani economist a ciki ba wanda zai bata shawara ga yadda za mu yi da sauransu.
Wato ba masana tattalin arziki?
Ba masana wannan babu.
Da kake nufi da haka gwamnati ba ku shirya ba tun da jam'iyyar ku ne kuna cikin ta, ba ku shirya ba ko kuma a zuwan da ya hawan kawara ku kai wata tana arzikin ne?
A'a, eh to kai tun da kai kana cikin jam'iyya kuma kana cikin shugabannin jam'iyya a siyasance, sai an yi da kai ne ai zaka bada shawara ko? To kamar da zu da ka faɗa ba mu taba zama ba, ko mu zauna a NEC ko mu zauna a caucus ko mu zauna a just shugabanci kawai me kuka gani yaya za mu yi mu ya buka za mu yi kaza? To sabuwar jam'iyya ce
ko tina kun koma gefe ba ku ba su shawara ne?
Ah to ba sai an neme ka ba, randa akwai abinda karin magana da Fulani suke cewa randa kai in mai nada sarauta ne, randa ka nada mutum sarauta ka dauke sai ka saka shi kan kujera sai ka ja da baya, in ya neme ka sai ka matso, in bai neme ka ba ka matso sai a yanka ma wuya a yaka sarauta take
ba ta kai ku kenan. Ba ta kare kune kome
kaman haka.
To sai dai koyan da wasu ke mai da martani game da kalaman na Atiku Abubakar, wasu koyayen jami'ar ta APC na mako ganin tsohon mataimakin shugaban kasar yayi daidai na faice gaskiya kome dacin ta. Alhaji Abubakar Muhammad Fage da ke ma zama shugaban kungiyar APC Volunteer Group yace ko ba kome ai kalaman na tsohon mataimakin shugaban kasa kama iya zaburar da gwamnati yanzu.
To wayannan kalamai da yi hakika kalamai ne waɗanda yake suna kan tsari kuma suna cikin tafarkin bunƙasa ta kanta demokuraɗiyyar. Alal hakika jam'iyyar mu ta FCC tana da cikakken goyon bayan talakawa kuma muhimman mutane irin su shi Atiku Abubakar suna daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa 100% ta kowace fuska aka kai ga wannan matsayi da ake ciki. Abubuwan da suke faruwa shine ita demokuraɗiyya a bace wata ba kowane ɗan ƙasa dama ya furta albarkacin bakinsa. Yawa, so saboda haka abinda muke kalla abinda shi Turake faɗa ya haska gwamnati ne, ya kamata wurin da suke da matsaloli ya kamata ta fito ta gyara. Haske ya bayar ba wai attacking yayi ba. Haske ya haska gwamnati ne cewa ana cikin matsala har yanzu. Kuma idan ka duba za ka ga cewa akwai inda yayi ba musamman wajen harkar tsaro. Ya ce an yi kokari so saboda haka yace amma har yanzu jama'a suna cikin wahala ayi wa al'umma da dama a kaura daban amma kullun sai a rinka cewa maganar North East Nigeria ce muna cikin bakin cikin abin da yake faruwa a wannan yanki tunda ana sasalwantar da rayukan mutane kamar da shi ne girma tura ke fada har yanzu idan ka duba za ka cewa a gefen kauyuka da suke shafi Maiduguri Adamawa nan wajen Madagalin nan za ka cewa ana dan zangarwa ana
koma da menene da masana ilimin siyasa na koma fassara abubuwan da ke faruwa yanzu a jami'ar ta APC a matsayin wata irin manuniya na irin dambarwar da ka iya faruwa kafin shekarar 2019 na shin APC za ta kai bandinta ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da amsar wannan tambayar Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Jama'a Lice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To an samu bulla annobar ciwon kwalara a jihar Borno a Maiduguri a daya daga cikin sansanoni ɗan gudun hijira. A saboda haka ne na gayyato mana Dr. Munir Mustafa kwararre akan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh na Amurka domin ya mana karin bayani akan wannan cuta ta kwalara da kuma hanyoyin rigakafinta. To Dr. Munir Mustafa kamar yadda ne maka bayani an samu bulla annobar kwalara a Maiduguri a zahiri ma an ce ta fi tsanani ne a ɗaya daga cikin sansanoni ɗan gudun hijira inda ke da kimanin mutane 20,000 tani har ta kashe mutane 23 kuma kimanin mutane 530 sun kamu da ciwon. To kafin mu ji bayani akan yadda mutane za su kare kansu da farko me ke haddasa kwalara ne?
Ita cutar kwalara cuta ce da kwayar cuta ta bacteria take janyowa. Cuta ce da take janyo matsanancin amai da gudawa wanda kamar yadda kika yi bayani kuma kamar yadda mutane da dama suka sani tana iya kisa cikin ɗan ƙaramin lokaci. Cuta ce wacce yaduwarta kai sau da yawa ta hanyar ko ruwan sha ko kuma abinci wanda ya zama gurɓatacce wato bayan haya ko amai da mara lafiya yayi idan ya taba ta wata hanya ya shiga cikin ruwa ko kuma abincin wasu jama'a ta nan za ake kamuwa da shi. Shi yasa sau da yawa an fi samun ta inda yake guraren da suke da ƙarancin suke da cinkoson jama'a da kuma ƙarancin tsafta kamar ƙarancin magudanar ruwa ƙarancin wajen ban haya bayan gida da kuma ƙarancin ruwan sha.
To kamar yadda kai bayani tunda sansanin gudun hijira ne ana ƙarancin waɗannan abubuwa. To yaya su mutane za su kare kansu waɗannan matakai kamata su ɗauka in haka ta faru?
Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cinkoso a yi duk yanda za a tsaftace muhallin daga na farko a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta dan adam shine duk wanda ya je bayan gida kowa babba da yaro ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai kuma kafin a shiga harka abinci an wanke sannan duk abinci duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha, musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke. Zama duk ruwan da za a sha ya bakin kokari an tafasa shi kafin a sha. Sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai, in ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba, wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta, an wanke shi da ruwan gishiri inda hari. Kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da dafaffe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi inda wannan cuta ta ɓulla.
To, Dr. Manir, ka san an ce abin ne ya yi yawa shege da hauka. Gwamnati tana fama da matsalar kaga matsalar ‘yan gudun hijirar nan, musamman a nan arewa maso gabashin Najeriya kamar Maiduguri ɗin nan. To, ka yi magana a kan batun ya kamata a samu isasshen ba haya da sauransu, ya zama na cewa kuma ba hayan nan suna nesa da inda mutane wanda nake ganin al’amarin zai yi wuya. To, tun da aka tsinci muka tsinci kama a cikin wannan yanayi, su mutane da suke zaune a wannan misali kamar wa'annan wurare kamar sansanin nan na ‘yan gudun hijira da aka samu balla annoba wannan cuta, ya me wani ya za su yi su kare kansu?
To, idan mutum ya samu kansa a irin wannan hali, cikin abubuwan da zai yi ne kokarin tsaftace ruwan da zai sha. Idan ba zai iya tafasa ba, ya samu inda hali a tafasa, ko da ba za a tafasa ba, wato ruwa kamar na rijiyar tuka-tuka kin ga ya fi na misali buɗaɗɗiyar rijiya alamun tsafta. Saboda rijiya da take buɗaɗɗiya haka da ake janyowa da guga ko menene duk za a iya sa mata, inda idan wannan kwayar cutar ta shiga, wani ya zo ko da bokiti ko ruwan sama ko kura ta shigar da wannan kwayar cutar, to duk wanda ya sa guga ya ɗebi ruwan nan ya ɗiba da wannan cutar. To, idan da hali da inda mutum zai samu ruwa kamar rijiya ta tuka-tuka haka, ko da babu ruwan famfo, ruwan nan zai zama ana sa da ya fi tsafta. To, ko da babu halin tafasa ruwa, mutum yana da wannan. Sannan kuma ga wanda ya riga ya samu alamun cutar, wato ya fara yin ko ya fara gudawa, wanda suke kusa da shi sai su kula da tsaftace shi da tsaftace bayansa, da kuma kada su ma su ɗauka ta hanyar sun tsaftace wannan su wanke hannunsu kafin su ci abinci. Sannan kuma akwai tsari da aka sani tun da daɗewa na haɗa ruwan gishiri da suka yi, wato ya zama duk wanda yake amai ko yake gudawa an a tanadi, wanda alhamdulillah gishiri da suka yi suna da sauki, wanda ko da a hali na gudun hijira ba za su yi tsananin wahala kamar misali manyan magunguna masu tsada ba.
Litoci mu doki shawara, domin muna ganga wannan ci da baya taba.
Idan Allah ya kai mu makon gobe rai da lafiya, Dr. Munir Mustapha zai bayyana mana yadda za a haɗa wannan dabara ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda yake fama da ciwon farara ko kuma ruwan jikin shi ya ƙare. Ina fatan za a kasance da mu. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku, Dr. Muhammad Ladan, zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To, likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara ne da wasiƙar Rilwanu Ibrahim London Uba daga can jihar Adamawa.
To,
ya ce wai me yasa ne yawancin mutane suke yawan fitsari a lokacin sanyi, musamman a wannan lokacin?
Eh, abin da sa mutane ke fitsari da yawa lokacin sanyi shi ne dun ba mu zufa da yawa, shi yasa Hajiya.
To,
a lokacin zafi muna zufa, to ba mu fitsari da yawa, amma lokacin sanyi tunda ba mu zufa da yawa dole mu fitsari da yawa, shi yasa.
To, akwai fitsarin da yake zama matsala, yawan fitsari?
Eh, in dai baka sha ruwa da yawa kuma kana fitsari kowane lokaci, kowane da ka dan tsaya ka dan kai fitsari, to akwai lalura. Amma in dai kana fitsari kamar so biyu, so uku ko so hudu haka, ai ba wani wahala.
To, kamar yadda ka ce idan mutum yana yawan fitsari din akwai lalura, wace irin lalura ce?
To, in mutum na fitsari da yawan lokaci, akwai waɗansu irin masu ciwon sukari suna irin wannan.
To, akwai
waɗansu waɗanda suke da waɗansu ciwon da ke sa suke fitsari domin wani irin ƙwayar halitta da cikin jikin zai aiki yadda ya kamata. idan mutum na fitsari da dole ya kamata a je a gwada shi da tabbatar da ke kawo wannan
to akwai likitoci na musamman ne da zai gani ko kowanne likita zai iya duba
idan kana da wannan zaka iya zuwa likitan ka da kike ganin nawa ya duba amma yawanci inda irin waɗannan akwai dan su wanda ake kiran su endocrinology su kawai suna aikin su da ƙwayoyin halitta musamman da ke jikin ɗan suke aiki da su amma mutum ya je likitan sa ya duba zai iya tashe jiwon wanda ya kwalince akan wannan
to misali kaman yanzu idan mutum kaman yana ciwon sukari ne an aka bashi magani zai samu saukin rage yawan fitsarin ko kuwa
in aka bashi magani zai fitsarin zai rago
kuma zai ta shan magani ne har iya rayuwar shi ko ko zai
ya dangane da abin da ya kawo ciwon sukari
to
amma dai wani lokaci dole mu ce shan magani ko wani lokaci
amma akwai wanda za a iya warkarwa nan take
ko akwai wanda za a iya warkarwa don za a iya hajiya
to shi malam Relwani ya sake wata tambaya
to
yace wai ya kasance yana yawan amai idan ya ci abinci da sassafe
to
amma idan ya bari har zuwa misalin karfe 11 ko zuwa 12 baya yin amai a lokacin me yasa to idan ya ci abinci da sassafe yace da sassafe to ba mu san ko wani lokaci bane yake amai din
to inda yana cin abinci da safe amai to akwai wani abu da ke faruwa to dole je a duba domin ko lokacin mutum ya ci abinci bai kamata ya sa mutum ya amai ba hajiya
to ai yace shi yace da sassafe to da sassafe ba mu san ko yana nufin da an gama sallan asuba bane bari mu bashi akan haka din misali kamar a ce da mutum ya gama sallan safe ya ci abinci yana amai shi din mu akwai matsala kenan
ko lokacin ya ci abinci ko lokacin sai dai ko in dai akwai wani abu da ke faruwa a cikin cikin su lokacin akwai wasu mutane wanda in suka ci abincin ko bai dacewa da su ko kuma a cikin cikin su inda budewan yake bai aiki yadda ya kamata to wani lokaci wannan na iya faruwa amma sai an bincika a tabbatar da wannan ne
to kaman shi wannan mutumin da ya cewa idan ya ci abincin da sassafe din yana amai amma idan ya bari kuma har zuwa karfe 11 zuwa 12 baya yin amai a lokacin shi ma din akwai matsala ne
eh to mai yuwa in ya tayi bayan 11 ya riga ya miƙe ya motsa jikinsa mai yuwa wannan ne amma dole sai an yi bincike hajiya
a saboda haka dai kawai shawara da zaka bashi ya je a duba shi kuma yanda ya rubuto mana wannan sai kan yi ma likitan shi bayani haka ko
eh in ya bayyana mashi da bincika sosai
to Allah ya sa a dace
amin amin hajiya
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madallah yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
to a takaice wata kotun daukaka kara ta tarayya ta yi fatali da ra'ayin shugaban Amurka Donald Trump kan irin mutanen da za a iya bari su shigo Amurka bisa ga dokarsa ta takaita zirga-zirga wadda ta takaita shigowar ƴan wasu ƙasashe shida masu rinjaye musulmi ta kuma hana shigowar ƴan gudun hijira daga sassan duniya mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan barraka yankunan Haiti da Jamhuriyar Dominica da ruwa da iska mai tsanani amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar bata afka musu kai tsaye ba masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa ta Hispaniola tsibirin da ya kan iyaka da kasashen biyu da kuma tsibirin Turk da Caicos da daren jiya Alhamis kafin kuma ta doshi Cuba da Bahamas har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matukar hadari kuma ta kai mataki na 5 a ma'aunin guguwa inda take kadawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda wata kotun India ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya Alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren bom da aka kai Mumbai a shekarar 1993
to madalla da ta ga tutu labarin mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya Alhaji Halidu Ibrahim Kwantagora munna auren yarsa Dawsu Khalid wanda aka fi sani da suna Amira da angonta Mubarak Abdullahi wanda za a daura yau da rana a masallacin Juma'a da ke unguwar Nasarawan Kwantagora bayan sallar Juma'a ubangiji Allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Jodone da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.